Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 31.25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani Sarauniya Far'a FM Nomad Dalol FM da kuma Niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka muna nan kodi yaushe a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro barkamu da wannan lokaci, Mahmud Lalo ne tare da Yusuf Aliyu Haran da muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Talata 2 ga watan Yulin shekarar 2019. Shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi wato 11 na safe kenan agogon Washington DC kuka lalubo. Da farko Yusuf, ba mu kanin labaran duniya.
To barka da suba Mahmud.
Barka da safiya.
Yawa, a dai cikin kanin labaran Mahmud za a ji cewa shugaban Amurka ya ce Iran tana wasa da wuta. Kuma idan muka leka kasashen Afirka za a ga cewar kimanin mutane 11 ne suka mutu a zanga-zangar da aka gudanar a kasar Sudan. Haka kuma ma'aikatar tsaron cikin gidan Amurka tana ci gaba da wani bincike akan wani rahoto.
To kanin labaran duniyan kenan. A jamhuriyar Niger wasu ƴan bindiga sun kai hari a wani barikin sojin kasar a yankin Tillabéri da ke karkashin dokar ta ɓaci.
Lamarin da ya haddasa asarar rayukan sojoji kimanin 18 yayin da wasu hudu suka yi batan dabo. A nasu bangare askarawan jamhuriyar Nijar sun karkashe ƴan ta'adda da dama.
To a jihar Nasarawa da ke arewacin Najeriya kuwa dubun wani gungun mutane da ake zargi da fashi da makami ne ta cika.
Mutane ne wayanda suke barna a nan jihar Nasarawa sosai. Sun je sun shiga wani gidan radio da ake kira Precious Radio na lafiya. Suka kwashe musu kayan aiki. A baren sun shiga wata ma'aikata da ake kira Megis. Kuma suka kwashe mun za su kwashe da computers suka gudu.
Za a ji ƙarin bayani sannan muna tafa da shirin noma da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email. Amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. A jiya ne shugaban Amurka Donald Trump ya ce Iran lallai tana wasa da wuta bayan kasar ta bayyana da cewar ta wuce adadin da aka shata mata na yarjejeniyar kasa da kasa na shekarar 2015 akan yawan sinadarin uranium da za ta iya sarrafawa. Suna wasa da wuta, sun kuma san da wa suke wasa, a cewar shugaba Trump lokacin da yake ganawa da manema labarai a fadar White House. A wata sanarwa da ta bada kafin haka, fadar ta White House ta jaddada cewar Amurka ba za ta amince wa kasar Iran da ta mallaki makaman nukiliya na kare dangi ba. Dama ministan harkokin wajen Iran Muhammad Javad Zarif ne ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na ISNA cewar Iran ta wuce adadin kilogram 300 na uranium da ta tara da kuma take sarrafawa. Wani rahoton da kasar Sudan yake cewa kimanin mutane 11 ne suka mutu a wata zanga-zangar neman kame da kasar ta farkin mulkin farar hula. 'Yan sanda sun harba barkonon tsohuwa a kan dubban masu zanga-zangar da aka yi a ranar Lahadi da aka harba musu a babban birnin Khartoum da kuma wasu sassa a kasar. Daga nan Washington kuwa, gwamnatin Amurka ta yi Allah wade da irin karfafawa karfi da ake amfani da shi a kan masu zanga-zangar. A halin yanzu kuma, yayin da masu zanga-zanga ke ci gaba da matsin lamba a kan sojojin da suka tumbake tsohon shugaban kasar Umar al-Bashir da su hanzarta maida tafarkin mulkin kasar zuwa ga mulkin demokaradiyya. Akwai alamar cewar kungiyar Islama ta fuskanci ƙalubale wajen samun bakin magana a cikin ƙasar, wanda kuma ta yi ruwa da tsaki a lokacin da aka kai ga ɗaura al-Bashir a kan mulkinsa. Wannan ya sa ake ganin cewar ba za ta samu wani dama ba don ba da wani gudunmawa a cikin yadda ake za a gudanar da mulkin ƙasar. Ma'aikatar tsaron cikin gidan Amurka na binciken wani rahoto da ke cewa wani rukunin ma'aikatan hukumar ya wanda ya bayyana da cewar sun yi wani rubuce-rubuce a kuma shafin Facebook inda suka ce kalaman ɓatanci ne da kuma nuna ƙiyayya ta launin fata akan wasu jinsi daban-daban. Binciken da wata kafar watsa labarai ta bayyana wanda ake kira ProPublica ta wallafa cewar an nuna cin zarafi da hotunan fyaɗe da kalamai masu ɗaci ga duk waɗansu abubuwa da suka shafi bakin haure har ma da halarta ma wani hoto da suka yi da kuma nuna kausasan maganganu akan wannan mutumin wanda ya mutu ɗan ƙasar Salvador da ƴarsa a cikin wani kogi. Shafin na Facebook na an umfani wanda ake kira M1015 lambar da ake baiwa bakin haure da aka kama su. Rahoton ya bayyana da cewar ma'aikatan suna bayyanar da cewar wani tsari ne da ake da shi na shekaru 15 da mutum ya mallaka wanda kuma za a kawo ƙarshen shi. Mai wannan kalaman ya bayyana da cewar ai ko oho idan mutum ya mutu ai ya mutu a irin kalaman da suke nunawa dangane da waɗannan bakin hauren kenan. Wata yarinya ƴar shekaru 15 kacal a duniya wadda ake kira Koko ta kafa tarihi na gaske inda take buga wasan tennis ta duniya, ta yi abin da ba a taɓa zata ba ko kuma ya bada mamaki inda ta doke tsohuwar ƴar wasan Venus Williams a ƙarshen gabza wadda suka yi a jiya Litinin a wasan. Wannan yarinyar mai suna Coco Gauff ta samu nasara akan Venus da ci 6-4 da 6-4 a zagayen farko da suka kara wasan. Wannan ya samu matashi ta samu an mike tsaye lokacin da ake kallon wasar lokacin da ta yi wannan nasarar. A matsayin ta ƴar shekaru 15 Koko ita ce mace mafi ƙarancin shekaru da ta taɓa shiga wannan gasar ta Wimbledon. Venus William tana da shekaru 39 ne a duniya.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da farko rahotanni daga yankin Tilaberi na cewa wasu 'yan bindiga sun kai hari a yammacin jiya Litinin a wani barikin sojin ƙauyen Inatis da ke kan iyakar ƙasar ta Nijar da Mali inda suka halaka sojoji da dama kafin su arce. Hukumomin ƙasar ta Nijar sun tabbatar da faruwar wannan haɗari, wato wannan hari da ke ƙara farfaɗo da muhawara akan dokar ta ɓacin da aka kafa wasu yankunan ƙasar ciki har da yankin na Tilaberi. Daga mai ga rahoton da wakilin muryar Amurka Suleiman Barma ya aika mana.
A waje don karfe 2:30 na rana ne a jiya Litinin 1 ga watan Yuli wasu motoci biyu dauke da bumabumai suka kutsa barikin sojan ƙauyen Inatis da ke kan iyakar Nijar da Mali inda atake suka tarwatse. Kuma a daidai wannan lokaci wasu mutane da ke kan babura suka budewa barikin sojan wuta, in ji wata sanarwar rundunar mayakan Nijar wacce aka rarrabawa kafafen labarai kofinta. Sanarwar ta kara da cewa an shafa lokaci mai tsawo ana gumurzu tsakanin waɗannan 'yan bindiga da sojojin gwamnati, lamarin da ya haddasa asarar rayukan sojoji kimanin 18 yayin da wasu hudu suka yi ɓatan dabo. A nasu ɓangare askarawan jamhuriyar Nijar sun karkashe 'yan ta'adda da dama, ko da yake ba a bayyana adadinsu ba. Sanar lugudan wutar da jiragen sojan sama suka yi akan waɗannan mahara sun ba da damar ragargaza wata babbar motar 'yan ta'adda. Ya zuwa yanzu sojojin Nijar da haɗin gwiwar takwarorinsu na ƙasar Amurka sun bi sawun waɗannan mahara da aka bayyana cewa sun doshi ƙasar Mali. A watan Mayun da ya shige ma 'yan bindiga sun hallaka wa jamhuriyar Nijar sojoji kusan 30 akan iyakar ƙasar da Mali, duk wanda cewa jihar Tilaberi na ƙarƙashin dokar ta ɓaci. Dalili kenan mazaunan wannan yanki ke mamakin faruwar irin wannan al'amari mai matukar tayar da hankali, in ji Ibrahim Mahmudu, wani jami'in fafutukar kare haƙƙin ɗan adam da muka zanta da shi ta waya.
Aske mu ba mu ganewa a nan Tilaberi, wallahi waɗannan irin waɗannan su kan sasu akwai waɗannan na bandi a zaune ba, amma na yanzu irin waɗannan kormaya da ake mu sojawa har akai wasu na kan militar aka ayi aka ce har a ɗauki kaya a mu ayi kashe-kashe waɗannan harkoki suna nan gaba mu tsoro. Aske da sai muna can morgue muna shirin gawawwakin mutane su zaka Allah ya sa an ce har yanzu gawawwakin mu sai kama sarakan unguwa da ɗan horon hula da waɗanda ya kamata su zaka duk ɗan garin population ta Tilaberi muna nan morgue muna shira, wallahi mutane suna nan ga Allah wadda da irin wannan harkoki da waɗannan ya ta'adda ke nan gari, kuma suna kai ma gwamnati ko kansu irin waɗannan ta'adda a samu musu solution
A yau Talata ne aka tsara yiwa gawawwakin waɗannan sojoji jana'iza a garin Tilaberi, inda jama'ar gari ta hallara domin amsa kiran hukumomi akan wannan bukata. Ko da yake wata majiya na cewa a garin Inatas ne za a yi wa waɗannan mamata makwanci. Kawo yanzu ba wata kungiyar da ta ɗauki alhakin kai wannan hari da ake yi wa kallon na ta'addanci. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Allah kyauta a can jihar Nasarawa dake arewacin Najeriya kuwa dubun wani gungun mutane da ake zargi da addabar al'ummar jihar da ayyukan fashi da makami ne ta cika bayan da rundunar tsaron al'umma ta Civil Defense Region jihar ta Nasarawa ta cafke sama da mutum 20 kamar da za ku ji a wannan rahoto da wakilin muryar Amurka Zainab Babaji ta aika mana daga Jos.
Komandan rundunar Civil Defense ta kasa jihar Nasarawa Muhammad Gidado Fari yace gungun yan fashin sun dade suna cutar al'ummar jihar Nasarawa.
Mun kama mutum 19 shekaran jiya kuma mun kama guda 4 sun zama 23 kenan. Mutane ne wayanda suke barna a nan jihar Nasarawa sosai. Sun je sun shiga wani gidan radio da ake kira Precious Radio na lafiya. Suka kwashe musu kayan aiki. A baran sun shiga wata ma'aikata da ake kira Megis. Kuma suka kwashe mun za su kwashe da computer su suka gudu. Kuma wannan shekaran sun je Turake Jamji Filling Station lafiya. Cikin dare suka kwashe masa kuɗi, suka kwashe masa laptop. Hatta TV plasma da ke cikin ofishin da sun kwashe suka sake zuwa Alhaji Lawan filling station a Shago suka sake irin wannan barna kuma suka je suka shiga Ministry of Health suka kwashe computer su guda biyar suka cire plasma suka kwashe wanda su kwashe suka tafi. To ran 23 ga watan 6 na wannan shekara sai suka je ma'aikatan Nagis suka je suka fata wannan office suka kwashe musu computer shi sun fata sai ya kai guda 3 manya-manya. Suka je kuma Ministry of Land suka yi musu haka suka kwashe kuɗi suka fasa office. To duk waɗannan abin suka faru guda 7 din nan babu wanda aka kawo sanarwa a wurin mu sai na Nagis din. Da muka fara bincike Allah da ikon sa sai muka fara kamo su ɗaya bayan ɗaya. Kuma yanzu mun gano wasu computoci su da kansu sun yi ta cewa sun aikata waɗannan laifuka.
To waɗannan mutane barayi ne kawai na kaya ko kuma suna cikin irin yan fashi da ko kuma masu garkuwa da mutane da ake samu a wurare daban-daban?
Da yake suna amfani da manya-manyan bindigogi kuma daga cikin su mutum biyu sun yadda cewa sun yi fashi a Mada Station wani ɗan ƙauye ne nan kusa da Nasarawa Ikon kuma ne an ce suna sace mutane babu mamaki.
Komandan rundunar Civil Defense kenan a jihar Nasarawa Muhammad Gidado Fari ke bayani kan gungun yan fashi da makami da suka yi nasarar kamawa. Shugaban gidan rediyon tarayya ta Precious FM da ke lafiya Musa Abdullahi yace yan fashin sun tafka barna a ofishin su.
In fact ba to da ba su ji suka shiga. Farko suka daure mai gadi. A fadin shi mai gadi mutane 8 ne kuma dukkan su da bindigogi. Sai suka ce mishi ya nuna musu gidan kudi. Yar ce a nan gidan rediyo ne ai ba kudi. Suka ce ba su yadda ba. To wallahi ko gobe ko masha biyun da suna tension ne duk sun babballe su duka shiga. To Allah ya taimaka sun vandalize wasu abubuwa amma ba su taba transmitter ba amma kan sun daidaiba mana wasu recorders da telephone da wasu kayayyaki dai. A daidaiba sun sake sun dawo kuma da ba samu kudi ba kuma sun juya mana mai diesel sun daidaiba wasu abubuwa dai. Gaskiya kan ba ta gari sun addabe jama'a a lafiya.
Shi ma Director Turaki Gamji Nigeria Limited Alhaji Turaki Gamji yace gudumawan bayanai da jama'a ke bayarwa zai ƙara taimakawa wajen bankaɗo ɓata gari.
Inda kika zaga kusan yawancin gidajen man ba inda ba su yi sikin ɗini sikirin wannan makamancin satan sun yi a ciki ba. Nan masu ba da bayanan sirrin nan da sauransu ba ƙaramin ƙoƙari suke ba. Don mu akwai ire-iren wayannan ma da wani ya zo ya ce a ta guduma da aka yi aiki mu aka fasa wannan wajen. Za su tashi yadda suke karban hayan irin wannan ababen da sauransu sannan a cikin su har akwai mai aikin walda da suke yawo da su.
Tuni dai rundunar ta Civil Defense ta gurfanar da waɗanda ake zargi da fashi da makamin a gaban kotu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Kai dai mai gina ramin mugunta to ga gina dai dai kawai watakila fa kai ka fada mu gargade mai gina da mu gunta
mu gargade mai gina da
mu gunta mu gargade mai gina.
To tun bayan da gwamnatin Najeriya ta bayyana aniyarta ta samar da wani tsari na fitar da riga ga makiyaya domin su rika zama wuri guda da nufin ganin an kawo ƙarshen tashi-tashin hankulan da ake yawan fuskanta, jama'a da dama ke ta bayyana ra'ayoyinsu. A can jihar Oyo, wakilin mu Hassan Umaru Tambol ya ji ra'ayoyin makiyaya da manoma kan wannan tsari.
Da sunana Alhaji Yakubu Bello, kyama mai yatti Allah na jihar Oyo. A wannan kirin a duka wato rike matsaloli ne wanda yake kawo ma Fulani ci gaba.
Kana ganin yana da kyau kenan?
In kuma yanda suka yi tsarin suka yi shi wato ko wanda Fulani aka zo aka fata kasa ya mallaki kasan kan sai ya zauna wuri guda. Ai wannan abu mai kyau ne.
Sunana Muhammad Kabir, sarkin Fulani na Abeokuta kuma ciyaman na miyatti Allah na kasa Yarbawa gabaki daya. To alhamdulillah, ai da ba shi maganar ruga settlement abu ne wanda yake yana kasa. Dai kyautatawa za a yi a duba inda rugagen Fulani za suke a kyautata musu zamantakewansu da kuma irin abin da ya shafi harkar gwamnati na taimakawa talakawa su ma su kasance suna samu yadda ake wa manoma irin harkar rance, harkar kuma taimako na allurai da wasu abubuwa na bunƙasa kiwon dabbobi a Najeriya. Abu ne wanda yake da kyau kwarai da gaske kuma abu ne wanda zai kawo zaman lahiya a ko'ina a yankin Najeriya. Kuma yana buƙatar fahimta da kuma bayani. Ai ka ga shi bai ba shugaban ƙasa shawara akan ɓangaren media, ya fito ya fassara abin yadda abin yake. Da za su fahimci wannan abu ne wanda zai kawo zaman lahiya.
Sunan Amaila Alhaji 1000, wannan rukan da gwamnati suke yi a Najeriya gaba da jaha-jaha tana da kyau, saboda to Fulani suna kiwo shanu suna ci gonar mutane, amma aka ba su waje ba za su koma wani gonar wani ba, amma aka ba su ruga ba masala kenan.
Sunana Sulaiman Daura
Adi kaya ba su ba su su a Now Your State ba,
saboda mi
ana su a sama lafiya ba su abun da sai kawo ni tashi hankali.
Ba ka ganin cewa idan aka ba su ruga zai hana a yi fada, za su hana su yi wa mutane barna a gonaki, wannan shi zai sa a zauna lafiya?
So no no na yi ba Now Your State sai Fulani sun sarki na gari na bai sai ba su a ba su wannan filin ba. Wannan na Ibadan, Olubadan, Ibadan land. Sai daura mazini a ba su fili a nan ba da ba.
Sunana Alhaji Muhammadu Dan Ali, Arkela ne Ibadan. Ni abin da zan ce wannan shiri bai yi min ba, bai yi daidai ba, kuma bai wa makiyaya. Saboda mi? Saboda shanu ba su a zuwa wuri guda. Inda shanu ke shekara daban, inda suke ci rani daban. Ba zai taɓa yawa ga gwamnati ba ga makiyaya. Duk wanda ya faɗi haka ne ya faɗi ra'ayin shi ne kawai.
Wasu makiyaya da manoma kenan a jihar Oyo. To a jihar Legas da ke kusa da jihar ta Oyo, reshen mabiya mazhabar Shi'a sun gudanar da wani taron manema labarai inda suke wannan kira.
To muna kira ga wannan gwamnati tunda ta je ta aje malam ta ce bai aikata laifin komai ba, kuma kotu ta ce a sake shi a biya shi diya a gina mishi gida an ki, to su gaggauta bin umarnin kotun nan su saki malam.
To wannan so mun tabu ne na wani rahoto da za ku ji idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare, wato da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Kuma kan wannan batu na kin bin umarnin kotu muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku, yayin da hukumomi ke ci gaba da tsare mutanen da kotun tuni ta bada umarnin a sake su. Shin ya kuke kallon kin bin umarnin na kotu da hukumomi ke yi? Sai mun ji daga gare ku. Amma kafin nan bari yanzu mu tsunduma cikin shirin noma tare da Mustapha Nasir Batsari.
Masu saurare, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin noma tushen arziki tare da ni Mustapha Nasiru Batsari. To a cikin shirin na yau za ku ji ci gaban bayanin Bello Baidu Jega akan samar da irin shinkafa ga manoman Najeriya.
Eto ai zance ne guda daya, ba wani iri wanda za a iya noma. Muna da research institution wadda waje suke da research institution.
Daga bisani kuma mu je jihar Bauchi domin jin yadda aka fara fasahar noman kifi a zamanance.
Eto wannan abu ne dai na kiwon kifi a zamanance, saboda kasantuwar duk kasashen duniya da muka ga sun fi karfin abin da za su ci, sun kasance sun canza tsari ne na noma ko kiwo.
A biyo mu sannu a hankali domin jin cikakken shirin. To madalla, A cikin makon jiya ne dai Alhaji Bello Baidu Jega, shugaban wani kamfanin samar da irin shinkafa a jihohin Sokoto, Kebbi da kuma jihar Niger, ya fara bayanin yadda suke samar da irin shinkafa ga manoman Najeriya. Ga ci gaban bayanin nashi.
Eto ai zance ne guda daya, ba wani iri wanda za a iya noma. Muna da research institution wadda waje suke da research institution. Abinda ake nema a hada karfi da karfe da mu da research institutions, kamar dana kana da mata ta haifan ma'aya, zaka ba dan kware ko dan banza zaka ba aurata, to dole kai kokari ka samu mutumin kwarai ka bashi ya noma don a yada iri na kirki. Ba wanda zai so ya kai irin banza gidan shi, so haka nan ma shi ma abinci yana zuke a kai iri na kwarai. Gogayya da shinkafar waje abu ne mai sauki. Na farko dai muna da lan hiyar da su, sulan ɗin su kullun raguwa yake yi, filin noma raguwa yake nasu. Mu ko muna da shi misalin nan Niger, a harkar shinkafa ɗaya ba aka sa hektar 800 a Niger. Idan za mu kawo iri mai amfani a hektar 800 za a iya noma rani da damana, kamar da aka ce yanzu babu hutu. To idan za a noma hektar 800 sau biyu, kana magana hektar miliyan 1.6, ko a ton hurhudu ake samu ga hektar kana magana ton miliyan 7. Niger kenan a shekara ɗaya tana ci da Najeriya. Idan za a zo a bada iri ingantacce, a kawo duk abubuwan da gona ke bukata a inganta su, hanyoyin shiga fadamu, don babban matsalar manoman shinkafa cikin fadama ake shinkafa mahi yawa, ba hanya magana ta gaskiya.
To amma ku kula da wani tsari na baiwa manoman nan horo akan yadda za su yi amfani da ire-iren ku na shinkafa?
Lallai da mu da research institution da wani organization da ake kira African Rice a TAPS 2 an shirya lecture da kowane company zai dauko outgrower ɗinsa 20-25. An yi center za a yi a Badegi ƙarshen watan nan, za a yi a Sokoto, an yi duk geopolitical zone ɗinmu. Ana kokarin a fayyatar da mutane su gane abin da iri, domin a dan adam kun san abin da iri, amma a shinkafa da sauran abin gona mutane san abin da iri ba.
To bari mu tsaida bayanin Bello Baidu Jegan a cikin makon gobe, insha Allahu za mu ji karashin bayanin. To amma yanzu bari mu bi na musamman Abdul Wahab Muhammad daga jihar Bauchi domin fara jin tattaunawarsa da Faisal Sani Bala akan fasahar noman kifi a zamanance.
Da kai mana bayanin wannan abu da ka kirkiro. Wannan abu da kuke gani dai abu ne na kiwon kifi wanda muka hada shi, ko muka fara hada shi a shekara ta 2014 a December. Wanda a dalilin hada abun har muka samu award daga wata ma'aikata na kimiyya a America wacce ake kiranta National Instrument. To shi wancan dai na farko din da aka yi a shigen irin wannan ne. Allahumma illa shi ya kon biyu, kuma abubuwan da muka hada muka yi da shi abubuwa ne da ya zamanto da kudin mu zamu iya siya, wato abubuwa masu arhan samu sosai. To da wannan muka hada. To bayan haka ne wannan abu ya zamanto gaskiya ya samu karbuwa, hadda su ma kuma makaranta, saboda convocation din nan su ma makaranta suka ce a hada irin wannan guda daya. To shine wannan wanda aka hada ma makaranta kenan, gashi nan kuma shine a gaban ku.
Me da me wannan abu ya kunsa?
Eto wannan abu ne na kiwon kifi a zamanance, saboda kasantuwan duk kasashen duniya da muka ga sun fi karfin abin da za su ci, sun kasance sun canza tsari ne na noma ko kiwo. To irin wannan tsari kuwa dole ne san alakanta shi da kimiyya da fasaha. Ba zai yiwu a ce a zamanin irin na yanzu ya zamanto kuma hanyoyin noma ko kiwo ba sa canzawa ba. To shi irin wannan na'ura na noman kifi ko kiwon kifi da kuke gani shi yana tace ruwan kifin. Bayan ya tace ruwan kifin kuma, in misali yanayi yana da sanyi, yakan dumama ruwa, domin kifi bai son ruwa mai tsananin sanyi. Abu na biyu kuma shine akwai ainihin wato abun da ke kashe kwayoyin cuta a ciki, saboda kai haifarwa kifi da ciwo. Kuma shi wannan ainihin na'ura na kiwon kifi yakan samar da sinadari na oxygen wa kifi, yayin da kifi ya buƙaci iskan shaƙa. To amma duk abin da ke yin wannan ba wai kai mai ainihin wannan na'ura ne zaka zo kai ta taba sai ya samar da hakan ba. Akwai ainihin wato computer ɗan ƙarami wanda ake kiran su wato irin microcomputers da aka hada a jiki.
Wannan ita ce karamar computer da kake bayani akai?
Zahiri, yawwa. To ita wannan computer take amfani da abubuwa da ake kiran su sensors, wato wasu ɗan ƙananan na'urorin da ke iya gwadawa su gano buƙatuwar kifi da iska, ko buƙatuwar kifi da ɗumin jiki.
To jama'a, yau ma dai anan shirin ya kammala, za ku ji ci gaban bayanin Faisal a wani makon idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC da Abdulwahab Muhammad da ya ba da gudunmuwa a shirin da ma Julie Gresham mai hada sauti, Mustapha Nasiru Batsari ke cewa mu zama lafiya.
To da haka ne kuma muka zo ga jin ra'ayinku da kuke aika mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko ya fito ne daga Fatima Sade Sa'idu Daura, ta ce fatan alheri gare ku VOA Hausa. Harharan da ke kara yawaita a jihar Sokoto wani abin takaici ne, ganin yadda 'yan bindigar jihar Zamfara suke neman su mai da jihar Sokoto da jihar Katsina mafakar su bayan an kore su daga jihar Zamfara. Ina fatan mahukuntan waɗannan jihohin za su tashi tsaye don kawo ƙarshen wannan harharan. Daga nan sai sako daga Buba mai gora gashuwa, yace mun ji shugaba Buhari ya ce ya sa hannu akan abaiwa 'yan wasan Super Eagles hakokin su, amma kuma abin mamaki ba a ba su ba har suka je filin wasa, abin bacin rai ne. Sai kuma sakon da ya fito daga Alhaji Abbas Baffacilede, yace gaskiya mun yi Allah wade kan nuna goyen bayan da sakatariyar Majalisar Dinkin Duniya Amina Muhammad ta yi akan amincewa da auren jinsi. Hakika idan haka ya tabbata muna yin Allah wadai. Sakonmu na karshe ya fito daga Usman Kasim Kiringin, yace assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka, fatan kuna lafiya. Hakika tashi tsaye da matasan kasar jamhuriyar Niger suka yi don ganin sun samar wa kansu sana'o'i don rufin asiri, tabbas hakan yayi daidai. Muna addu'ar Allah ya taimaki matasanmu na Afirka baki daya. To amin. Jama'a ku ci gaba da aiko mana da sakonninku da ra'ayoyinku, godiya muke yi, mu huta lafiya.
To yanzu kuma sai labarai a takaice.
Mahmud a takaicen shi ne a jiya ne shugaban Amurka Donald Trump ya ce lallai Iran na wasa da wuta bayan kasar ta bayyana da cewar ta wuce adadin da aka cimma a cikin yarjejeniyar kasa da kasa na shekarar 2015 akan yawan sinadarin uranium da za ta iya sarrafawa. Sun san abin da suke yi, sun kuma san da wa suke wasa, a cewar shugaba Donald Trump lokacin da yake ganawa da manema labarai a fadar White House. Wani rahoto daga kasar Sudan ya ce kimanin mutane 11 ne suka mutu a wata zanga-zangar neman maida kasar akan tafarkin mulkin farar hula. 'Yan sanda sun harba mutane da dama, inda suka harba musu barkonon tsohuwa a lokacin da suke gudanar da wannan zanga-zangar a ranar Lahadi da ta gabata a babban birnin Khartoum da wasu sassan kasar. Ma'aikatar tsaron cikin gidan Amurka na binciken wani rahoto da ke cewar wani rukunin ma'aikatan hukumar ya bayyana da cewar an yi waɗansu rubuce-rubuce a shafin Facebook inda aka soki wani lamiri na yadda ake musgunama 'yan bakin haure da suka shigo cikin ƙasar. Wata yarinya 'yar shekaru 15 kacal da haihuwa, wacce kuma wannan ne karo na farko da take shiga gasar wasan kwallon gasa ta tennis a duniya, ta yi abin da ba taɓa zata ba, inda ta taka muhimmiyar rawa a wannan gasar.
To masu sauraro, da aka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu anjima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi wato 8:30 kenan agogon Ghana. Za mu zo muku da wani sabon shirin idan Allah ya da kafin nan, bari mu yi amfani da wannan dama mu taya Alhaji Abdulrahman Suleiman dan gashuwa munnar auren ɗansa da aka yi wato Anas da kuma amaryarsa Habiba Ahmad Bello a Jos Jah Plateau a ranar Juma'a da ta gabata. Da fatan Allah ya bada zaman lafiya. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya tani gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham ta hada shirin, sai injininmu Justin Muhammad Dalo ke cewa ku huta lafiya. Daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, assalamu alaikum.